Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan ana ci gaba da bukukuwan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Lahadi 10 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
A yau Lahadi wani gwamnan yanki a gabashin Ukraine ya faɗa cewa wani harin roka da Rasha ta kai akan wani bene mai hawa biyar ya kashe akalla mutane shida. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Bangkok, inda ake sa ran kasar Myanmar za ta halarci ganawar da za su yi yau Lahadi da shugabannin Thailand. Batun fara da haɗin gwiwa don takawa Iran barki shi ne kan gaba a ajandar ganawar da za a yi lokacin ziyarar shugaban Amurka Joe Biden zuwa Isra'ila kwanan nan.
Kanin labaran duniyar kenan, to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa jagoran da ya shiga tsakani wajen sako karin mutum bakwai daga cikin fasinjojin jirgin kasar Abuja zuwa Kaduna, wato waɗanda 'yan bindiga suka sace a watan Maris, ya ce ba zai sake shiga tsakani ba a kokarin da ake na kubutar da sauran fasinjojin.
To ina tabbatar maka ni dai na yi iyaka abin da zan yi, sannan su wanda aka sake su rusan abin da ya kasance.
Za kuma ku ji cewa yayin jawabin sa na taya al'umma musulmi wannan bikin babbar sallah, shugaban Ghana Nana Akufo Addo ya sanar da rage albashinsa da na ministocinsa. To ko menene makasudin daukar wannan mataki?
Shugaban Ghana Nana Addo Akufo Addo ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe-kashen kuɗi.
Muna kuma tafa da hira ta musamman da Sanata Dakti Baba Ahmed, wanda dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya zaba a matsayin dan takarar makamin mataimakin shugaban kasa. Kazalika muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Lahadi wani gwamnan yanki a gabashin Ukraine ya faɗi cewa wani harin roka da Rasha ta kai akan wani bene mai hawa biyar ya kashe akalla mutane shida. Pavlo Kirilenko, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ta yiwu sama da mutane 30 sun makale a ƙarƙashin baragwazon gina a garin Chasivyar. A wani saƙo ta kafar Telegram, Kirilenko ya faɗi cewa ma'aikatan gaggawa sun yi magana da mutane biyu da ke ƙarƙashin baragwazon ginin, a cewar AP. Har ila yau, Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta kai farmakin makami mai linzami da na roka a gabashi da kudancin ƙasar a jiya Asabar. Hari da makami mai linzami da aka kai a arewa maso gabashin birnin Kharkiv ya jikkata farar hula uku, a cewar gwamnan yankin. Duk da cewa ga dukkan alama Rasha na mai da hankali a kai hare-harenta a kudu maso gabashin yankin, wato yankin Donbas mai masana'antu. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Bangkok, inda ake sa ran kasar Myanmar za ta halarci ganawar da za su yi yau Lahadi da shugabannin Thailand. Bayan tattaunawa da mataimakin Prime Minister kasar Thailand kuma ministan harkokin wajen kasar Don Pramod Wainai, mutanen biyu sun rattaba hannu akan wata sanarwa game da kawance da haɗin gwiwar cimma muradan ƙasashen da kuma wata yarjejeniya akan bunƙasa hanyoyin samar da kayayyaki tsakanin Thailand da Amurka. Da yake magana da manema labarai bayan ganawar, Blinken ya ce, saboda shugabancin Thailand, mun ga yadda ƙasashen APEC suka yi aiki tare a wannan shekarar don inganta manufofin tattalin arziki da suka dace da tunkarar kalubalen da ake fuskanta a yau, kuma kalubalen shine sauyin yanayi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kaɗan za mu sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Sau'i kaɗan da sakin ƙarin mutane bakwai daga cikin fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna da 'yan bindiga suka sace. Shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu, wanda ya shiga tsakani wajen sakin mutanen, yayin murya Amurka karin haske kan yadda aka yi nasara kubutar da waɗannan mutane inda yace ba zai sake sa hannu ba a kokarin da ake na kubutar da sauran fasinjojin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikrai ko mana daga Kaduna
ajiya sabar ne dai labarin sakin mutane bakwai cikin ragowar 51 da ƴan bindiga suka sace a jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna ya bazu a ko ina kuma shugaban kamfanin jaridar Gazar Herald Malam Tukurmamu wanda shine ya shiga tsakanin ƴan bindigan da kuma waɗanda aka sako ya ce shi dai kam yanzu yayi nashi iyaka kokari
wannan al'amari ba gwamnati ta yi shi ba sannan kuma ba su suka tsara ba ba su ma san abin da ke faruwa ba sai daga baya da aka samu nasara a jiyan tukunna
kila wasu ce tunda wancan karan an ce an saka musu wasu ne suka sako wannan kuma wannan sharadi aka yi cimma
eh to ka san ko wancan din ma ni dai babu wanda zai ji a baki na akan an sakar da wayansu ne to ina tabbatar maka ni dai nayi iyaka abin da zan yi sannan su wanda aka sake su sun san abin da sanci wanda daga cikin su har akwai mai harbin bindiga bayan shi
da ka ce ka janye wannan abu kafin ƴan uwannan suka zo suka lallabe ka to tunda akwai sauran ƴan uwa akwai yuwar ka ci gaba da taimaka su ƴan uwan
gaskiya mallam Isa ba zan ci gaba ba don ko ajiya ma da suka zo wanda waɗanda ba su samu dama an fitar da su ba suke ta kuka office ɗin uwan na tabbatar musu da cewa gaskiya wannan al'amari yana da wuyan sha'ani sosai
to amma ina labarin sauran akwai labari kinda kun dan yi magana da su wanda suke kira su sauran kina raye
labarin sauran gwamnati ma ta fi ni sanin labarin sauran sun san cewa suna raye
mallam Tukurmamu akwai masu ganin cewa kila wannan abun ma da wuya dai ya ci gaba da samun nasara sako saboda a ruwaito kana cewa harin da aka kai gidan zaman kaso na kuje kamar mutanen nan ne kuma sun saki ƴan uwansu ba ganin dama tunda sharadin na cikin maganar sakin ƴan uwansu
ai maganar da na faɗa abu ne wanda kaga in akwai kage a cikin su jami'an tsaron sai su fito su karyata
waɗanda aka saki a jiyan dai su ne Sadiq Angwa Abdullahi wanda da ne ga shugaban kungiyar dattijan arewacin Najeriya Farfesa Angwa Abdullahi da kuma Malam Muhammad Dayyabu Fakin da shugaba ne na ɗaya daga cikin hukumomin gwamnatin jihar Kaduna sai Bose de Olorotimi da kuma Abubakar Zubairu da Alhassan Sule da Alhaji Usman da kuma Muhammad Abuzar Afzal wanda shi kuma dan asalin Pakistan ne Malam Sani Lawal ne ɗaya daga cikin waɗanda ke magana da yawun iyalan ƴan uwan waɗanda aka sace a jirgin na Abuja zuwa Kaduna kuma ya ce duk mutane bakwai da aka sako sun wuce gida tare da iyalinsu
ina tabbatar maka mutanen nan guda bakwai dan jarida na Mamu Tukurmamu shi yayi wannan abin ya kokari ya sasanta har aka sako mutum bakwai
amma kai ka gansu
kwarai tabbas na gansu da idona na gansu mun yi magana da su kowa dan uwan shi yazo ya tafi da shi gidajensu Allah na yi magana da mutane hudu zuwa biyar cikin waɗanda aka sako a jiya
amma ya kaga yana lafiyar su da jiki saboda kwanakin da aka kwashi
yawancin su dai sun yi baki kuma sun samu rama da a jikin su amma dai tunda na samu dama na yi magana da wasu kuma kani na yana ciki yawancin su sun ce mun yana gaishe mu yana suna lafiya kuma Allah da su ma za su dawo inda zaka gane cewa yana sun dawo cikin yanayi na hankali dan tsufa ta canza an rame an yi baki amma sun gaya mana gaskiya ƴan uwan mu sun ce a gaishe mu sun ce in Allah ya da su ma suna nan tafi
tun a ranar 28 ga watan Maris na wannan shekara ne dai ƴan bindiga suka datse hanyar jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna inda suka sace mutane sama da 60 kuma suka kashe wasu yayin da suka bar wasu da raunuka daban-daban amma dai daga bisani sun sako mutane 11 bayan sakin shugaban bankin bunƙasa harkokin noma na Najeriya da suka ce saboda tsufa ne da halin jiki Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
batun fadada hadin gwiwa don takawa Iran barki shine kan gaba a ajandar ganawar da za a yi a lokacin ziyarar shugaban Amurka Joe Biden zuwa Isra'ila kwanan nan a cewar Prime Minister Isra'ila Yair Lapid a yau Lahadi ya kuma buƙaci a dauki kokwaran matakin gaggawa akan muradan Iran na shirin makaman nukiliya da yake jawabi a gaban majalisar ministocin sa karo na biyu tun bayan da ya fara mulki ranar 1 ga watan Yuli Lapid ya kira Biden wanda ake sa ran zai isa birnin Kudus ranar Laraba a matsayin ɗaya daga cikin abokan hulɗar Isra'ila na kusa da ƙasar ta taba samu a tarihin siyasar Amurka. Ziyarar ta Biden za ta fi mai da hankali akan batun Iran a cewar Lapid, wanda ke rike da mukamin Prime Minister da kuma ministan harkokin waje na gwamnatin riƙon ƙwarya ta Isra'ila har zuwa lokacin zabe da aka shirye yi ranar 1 ga watan Nuwamba. A cewar wani rahoto da hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta fidda a ƙarshen mako, Iran ta sanar da hukumar wadda mazaunanta ke Vienna game da shirin inganta sinadarin uranium. Limamin masallacin gidan gyara hali na birnin Enugu a kudu maso gabashin Najeriya ya yi kira ga shugabanni da hukumomin ƙasar da su zama masu kwatanta adalci a kodayaushe, su kuma maido da zaman lafiya a faɗin ƙasar. Limamin ya yi wannan kiran ne jam kaɗan bayan kammala sallar Idi a jiya Asabar, a lokacin da al'umma musulmi a faɗin duniya suka yi bikin babbar sallah. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Al'ummar musulmi a birnin Enugu sun bi sahun ɗaukacin musulmin duniya wurin gudanar da sallar Idin bana cikin kwanciyar hankali da lumana, inda limamin masallacin gidan gyara hali da ke birnin Malam Yunusa Mahmud ya yi huduba tare da kira ga shugabanni da hukumomi da su kyautata da yin adalci a koyaushe don maido da zaman lafiya a faɗin Najeriya.
Musulunci abin da yake kokari kenan, sharje da yake ba mabiyansa kenan a zauna lafiya. Kuma akwai bukata masu akwai su zama masu taimakon mutane na ƙasa, su ɗauki abubuwa masu mahimmanci su kai ma waɗanda suke daidai su, ko kuma waɗanda suka dandara su kadan. Kuma duk shugabanni ma na ƙasar nan akwai buƙatar su yi tsoron Allah a kyautata ma na ƙasa. Don haka ina kira ga hukumomi su bar mu zauna lafiya da adalci.
Cike da farin ciki bisa yadda suka kasance cikin masu rai a wannan muhimmiyar ranar, wasu musulman kuwa sun tofa albarkacin bakinsu.
Ni ne Hamisu Nejimu, mun je Idi kuma mun yi Idi lafiya, an tashi lafiya, ina murna kuma Allah ya sa mu ga naba da lafiya. Duk abin da zai kawo fitintunu dan Allah a kwantar da hankali, a yi hakuri, a daidaita. Allah ya ba ƙasar mu zaman lafiya, Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai, Allah ya ba su ikon yi mana adalci.
Sunana Hamisu Antar Suleiman. To abin da zamu cewa shine Allah ya nuna mana naba da lafiya, Allah sa a yi sallah a kaji lafiya. Duk musulman duniya ina musu barkar sallah.
Sunana Abubakar Mutakalmi. An yi sallah lafiya alhamdulillah, kuma ubangiji Allah ne mai samuna. Kuma Allah ka muna zaman lafiya cikin ƙasa Najeriya da duk Afirka gaba ɗaya.
Ya sunanka?
Lawali.
Ya ka ji da sallah?
Sallah alhamdulillah. Mun sami sallah lafiya kowa da kowa. Kai ne ba a gida ba amma dai an yi sallah lafiya. Allah mai maita mana.
Sunana Yusuf Sani. Gaskiya dai sallar nan sai dai mu ce alhamdulillah an yi sallah lafiya an tashi lafiya. Muna ya kowa fatan alkhairi.
Sunana Hajiya Salamatu Aminu. Mun ne shugaban mata a sa'in da ke. Alhamdulillah mun yi sallah lafiya. Mun je Idi mun yi sallah, mun yi addu'a ga ƙasar mu, shugabannin mu, ƴaƴan mu da jikokin mu, har da kuma ƴan jarida duk mun sa kowa ciki. Ina fatan ubangijin Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah kuma ubangiji ya raya zuriyar mu.
Ni ne Hajara Sani daga ƙasar Enugu. Mun yi sallah lafiya, Allah ne mai ta mana. Allah ba da zaman lafiya, Allah ne mai ta mana. Allah kai mai yabin balaga.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leƙa ƙasar Ghana, inda shugaban ƙasar wato Nana Akufo-Addo ya ce ya rage albashinsa da na ministocinsa da kashi 30 cikin 100 a wani mataki na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ta Ghana. Akufo-Addo ya bayyana hakan ne yayin jawabin da ya yi na ce al'ummar musulmi murnar bikin babbar sallah. Daga Accra ga rahoton da Hawwa Abdulkarim ta aiko mana.
Jama'a, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, I salute you with the greetings of Islam. Salam alaikum.
Muryar shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan, inda ya fara jawabinsa da sallama da taya al'ummar musulmai a duniya murnar babbar sallah na layya.
troubled waters of the current economic
situation. Shugaban Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe-kashen kuɗi na ministoci da hukumomi kashi 30 cikin 100 sannan kuma ya rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya nada ciki har kashi da kansa da kaso 30 cikin 100 da kuma kofo na karban mai kyauta da kaso 50 cikin 100 ya ce ya yanke duk wasu ayyukan kashe kuɗi a kasar
by 50%.
Shugaban ya yi wannan jawabi ne daga filin taron babban sallar Eid wadda aka gudanar daga Independence Square a nan birnin Accra. Shugaban limamin kasar Ghana Dr. Usmanu Nuhu Sharubutu ne ya jagorance sallar babba inda a cikin hutubarsa ya nuna dalilan yin babban sallar layya da kuma sadaukar da dabbobi da kuma yadda hakan ya nuna yadda ake yi wa iyaye biyayya. Kakakin shugaban limamin Ghana Sheikh Abiyawu Shu'aib ya takaita mana hutubar shugaban limamin Ghana.
Sagun National Chief Imam cikin na wannan babban sallar da muka yi na 2022 a takaice malam ya ja hankali zuwa ga asalin sallar mu na babban sallah ko kuma na layya da muke yi zuwa ga tarihin shi babban annabi na annabi sayyidina Ibrahim ainihin abinda muke na layya ma'anarsa shine ina komawa zuwa ga wanga asalin amma ma'anarsa shine mutum ya zama ya mika wuya zuwa ga Allah ya jayu zuwa ga Allah ba da wani sharadi ba darasin da ke jiki ne mutum ya tsaya ya tsara koya jarabtar Allah ya zo masa ya zama yana tsaye ina tsaye kan imaninsa mai karfi jarabta ba iya fitar da shi kan imaninsa na biyu yace mana ya su ma su biyayya ga iyaye su saboda sayyidina Isma'il a lokacin ma da ya san za a yanke shi ma ya yadda kamar ya kwanta a yanke shi na uku mun nuna soyayya ga rai mu kiyaye tsarkin da naran mutum da tsarki na jinin mutum ba abin zubarwa rin banza bane to wannan tarihin na ya nuna cewa Allah ma da kansa yana riko da wanga irin ka'ida na cewa ran mutum abin kiyayewa na jinin mutum kuma abin kiyayewa ne yace cikin lokacin mun ga zaman kasa yayi karfi amma mu duk kafa mu roki Allah Allah shi kansa ya kamana sauki
duk da cewa bara an samu raguwar barazanar annobar cutar corona a duniya wanda duk da haka ba yi babban sallar layya cikin walwala ba kamar wasu shekarun baya a bana jama'a sun nuna jin dadi da kuma godewa Allah
sunana Musa Yahayayen jirgin zabarmawan kasa baki daya ko ya yake dai shekara ya zagaya dai mutum kai muna Allah ya nuna mana ranar yau don akwai wanda ba su ganshi ba akwai wasu ma suna nan amma ba su iya sunan sallah ko sa mun gode ma Allah Allah ya sa mu cikin jama'a alhamdulillah Allah za mu dace Allah ya sa muna cikin masu dadin kai
sunana Isaka mun gode ma Allah da covid din da kowa ke tsoro yanzu ya kai karshen shi da aka yana control covid Allah ya sa kafin sabon shekara dai komai ya kare mu duka kowa ya fito ya munna domin shekara ya kai shekai munna don ba kowa ya zo samu wannan shekara ba to Allah ya sa kafin shekara da ke zuwa mu fiyaka
sunana Alhaji Abdulaziz Rahman kuma muna ma jama'an duka barka da sallah Allah da yake mu shekara ga ya gwada muna samun shekara Allah ya fi muna kurakuran mu Allah
Hawa Abdulkarim Yopania, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To bayan da jam'iyyar Labour Party a Najeriya ta sanar da shi a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa, Sanata Dattin Baba Ahmed ya ce akwai dalilai da dama da suka sa yin amda zaben da aka yi masa. A wata hira ta musamman da yayi da wakilin muryar Amurka Halima Abdurrauf, Sanata Baba Ahmed ya bayyana yadda aka kai ga tsayar da shi a matsayin abokin takarar Peter Obi.
Sunana Dattin Baba Ahmed cikin ikon Allah ni ne aka sunantar a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Labour Party. Masha Allah su suka neme ni suka bani kwararan dalilai cewa cikin jam'iyyu guda hudu manya yanzu da ake ganin za su iya kai labari ga dan takarar da suka tsaida. Ga kuma dalilin da ya fito da jam'iyyar mu daya ta PDP na fita daga PDP ran Litinin shi kuma ya fita ran Talata. Dalilan da muka bayar na fita kusan daya ne. Ya koma wannan jam'iyyar ta Labour Party suka bashi takarar shugaban kasa da dan lokaci mai tsawo kafin suka neme ni dalilan da ya bayar shine yace yana neman wanda na farko shekarun shi na kasa da nashi saboda girmamawa kuma cikin waɗanda shekaru zo kusa ba za su iya daidaitawa ba babu ki a samu shugabannin kasa guda biyu na biyu yana neman wanda dama yayi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi ni kuma suka ce nayi fice wajen daukaka ilimi a arewa yace kowannan kadai ya isa nayi fice wajen siyasa arewan kanta nayi majalisar wakilai nayi na dattawa na kafa jam'iyya ta kaina duk da ban takara a cikin ta nayi takarar shugaban kasa nayi fice wajen samar da aiki nayi fice wajen hadakarwa alal misali a ce a je a yanki kati lokacin kidaya duk wani abubuwan da ya shafi al'umma alhamdulillah kin san ana ce yaban kai jahilci amma in ma kai ka ja baki ka yi shiru kuma aka ga ma ka san gaskiya ne a kullun wani zai zo ya ba wani abu da kai to kin ga shaidan mutum ai lallai kikkiawan abu ne shi yasa ni kuna aminci ya burge ni shi Peter Obi a lokacin da yace fadin kasa mai albarka dake arewa shine man Najeriya ba man da aka sani a kudu ba gaskiya burge ni birane irin su Kaduna da Kano kadai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su wannan kadai hanyar babban hanya ce da zamu fara kafin ma wannan wato muna so mu tsaye da faduwar naira a matsayin shugaban kasa idan baka da ƴan uwa dake amfana da faduwar darajar naira naira za ta tsaya idan kana da ƴan uwa da abokan mulki wanda ba abin da suka sani dama a karba ne a sayar in ta ƙara hawa to ana saida musu dala a sauƙaƙe ƴan kasuwa ba sa samu su kuma darajar naira na ƙara faduwa suna ƙara kuɗi in baka da wannan an buɗe hanyar nasara babu abin da ya kai sanarwa za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a idan kai yadda kai na'am kai hamdala da jahilci da kidahumanci to ka tsaya wai dole dole sai dan kabilanka muddin shugaba baya sata yana da hujjar hukunta kowa ki me zamu na daya duk kudin Najeriya zai shigo hannu kuma za a gudanar da shi a dalilin Najeriya Allah na mai ne ya Allah na cikin gari internal revenue dukkan 100% saboda zamu shigo da na'ura kowanne kamfani ba za a takura musu ba kowanne ma'aikaci kowanne dan kasuwa an saukakar da shi but kudin harajin ciniki zamu saukakar da yanda ake karban shi kuma ba inda zai je sai asusun gwamnati daga nan ka fara ninki na farko kenan
Sanata Dattin Baba Ahmed kenan yanzu kuma ga shirin matasa a duniyar gizo
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagoran shirin madalla to a cikin gaba da jan hankali da shirin matasa a duniyar gizo ke yi ga yanayin amfani da dandaloli mabambanta a kafafen sada zumunta musamman idan muka yi la'akari da wannan lokaci na siyasa da Najeriya ke tunkara babban zaben ta na ƙasa matasa dai na cin karan su babu babbaka ta yanda suke bayyana ra'ayoyin su da goyen bayan su ga ɗan takara ko jam'iyyar da suke so wani lokutan hakan na zakafa idan aka ci karo da mabambantan ra'ayoyi tambaya anan ita ce ta yaya matasa za su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen tabbatar da cewa ba a yi amfani da su ba wajen tada kayar baya musamman a zabe mai zuwa Comrade Abdul Sani Fantani shine shugaban kungiyar marubutan arewa na ƙasa wato Arewa Media Writers ya shimfiɗa ga wannan tambayar
batun ci ko rubutun sharri ko cin mutunci a kafofin sada zumunta shine rubutun da yake kowane rubutu hatsari ga rayuwar al'umma musamman kai ga wanda kai rubutun ba shi ga wanda kai rubutu akan sa ba duba da yanda tafsirarwa take da tasiri a wannan lokaci duk wanda kai rubutun batun ci ko rubutun sharri akan sa da zaran ya gani ya dauki wannan rubutun to ba karamin tashin hankali zai isa ka kaci wanda zai iya kai kotu zai iya daukar mataki kowane iri na hukuma akan wannan rubutu da kai akan sa wanda wannan kala wanda kai a matsayin ka kai rubutun zaka kai da nan sanin da a rayuwar ka baka taba yi ba misali a irin wannan matsaloli da suka faru na rubutun batanci da wasu al'umma dama suka dinga yi a baya a shekarun baya da wannan shekarun nan wanda ya ja musu illoli a rayuwar su wasu ma ya ja musu karshen rasa rayuwar su wasu ya ja musu zama a prison na har abada wasu kuma ya ja musu hukunci a hukuma har aka tarar su na wasu kudade masu yawa hakan duk bai tsaya musalta ba ga wanda mutanen da al'umma wannan rubutun batanci ya ja musu ba kullun fa karwa da muke ta yi mu ga matasa a karkashin kungiyar mu ta marutan arewa Arewa Media Writers a kullun gare waye muka tashi mu duba mu ga me matasa suka mai dankali akai me ne inda suke ba daidai ba wanda za mu yi muka yi rubutu game da wannan halin da matasa suke ciki da mun fadakar da su da warin su da kai cewa wannan kafa wasa da zumunta su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace a matsayin su matasa duba da yanda yake da matukar muhimmanci a wannan zamani idan mutum ya amfani da shi ta inda ta ayyana da yace shi kashi zai ji dadi kuma zai mori wannan amfani wanda game da hankali da kafa sa da zumunta amma idan mutum ya amfani da takasin haka wajen cin mutunci ko zagin wasu ko kuma munan muzanta wasu to wannan shi ya fi kowa sanin illa hakan da ya duba da yanzu zamani ya canja rayuwa ta waye galibin a abubuwa na mutane ya aka yi shi ne a kafofin sada zumunta
haka dai sama da kashi 47 na al'ummar Najeriya matasa ne sai dai da dama na danganta rashin ilimi ko jahilci ga yanayin amfani da kafafen na sada zumunta da matasa ke yi ta hanyar da bata dace ba tunda shugaban hukumar kula da harkar bautar ƙasa na matasan da suka kammala karatun jami'a a Najeriya wato NYSC Brigadier General Muhammad Kaku Fada yace hukumar na ci gaba da kira ga matasa da su guji yada abin da ka iya jefa ƙasa cikin tashin hankali
al'amarin
social media zamani ne da babu shi ai yanzu kuma Allah ya sa an zo kuma rashin ilimi wani lokaci jahilci ke kawo ni abubuwan kashi 90 masu amfani da social media ta hanya mara kyau jahilci ne ke kawo musu kashi kadan ne ke amfani da su saboda biyan bukata wasu amma yau aksarin su ko dan su burge ko dan jahilci ba san ma cewa abin da suke yi shi bane yawancin su ci sa suke amfani da wannan amma insha Allah yadda muke jan hankalin su muke nushar da su cewa yin amfani da kababan yaɗa labarai yana da kyau amma kai amfani da shi a hanya mai kyau wanda zai kawo hadin kan kasa da ci gaban kasa shi muke son su amfani da shi ka san matashi sai a hankali akwai wannan yarinta bisan ba da mugun nufi ma zai yi ba abun zai kawo damuwa shi yasa muka ja hankalin su cewa kafafen yaɗa labarai za a iya amfani da shi ta hanya mai kyau kuma za a iya amfani da shi ta hanya mara kyau muka ce su yi amfani da kafafen yaɗa labaran wanda zai kawo hadin kan ƙasa kuma su guji ɓatanci wasu yoyon mutane za su zauna su yi ƙarya kuma wanda bai sani ba zai ɗauka gaskiya ne so na ja hankalin su akan cewa su yi amfani da kafafen yaɗa labarai hanya mai kyau ba hanya mara kyau ba.
Ta fuskar addini kuwa Reverend James Moverwuye ya ce sai malamai sun ci gaba da daura damarar faɗakarwa ga matasa da al'umma baki daya a kalaman da ake amfani da su ta dandalolin sada zumunta da za su wanzar da zaman lafiya.
Ina so in gawa matasa cewa su ba ma manyan gobe bane su manyan yau ne domin yanda mutum ya shin faɗa gadansa haka zai kwanta a kai. Lokaci yayi da su matasa yau za su dauki wannan haƙin gobansu a hannunsu domin in sun biya wa wa'ensu mu da muka riga muka tsufa wa'ensu shekarun mu kima ya rige da zamu koma ga mahallacin mu muk suka biya mana ana zigi suna daukan barandami wa'ensu suna yan makaranta wa'ensu suna yan social media ana tura ababa masu kazamta basu gyara ba to goban su za su kuka da kansu wa'ensu mu kuma iyayen da muke ziga su suna yi ina ji ni tsoro da nake wata rana yaro zai zo makabarta ya dauki bula ya dinga zubgawa wannan makabarta ya ce baba ba ku mana alheri baba ba ku koya mana abin da ga inda muka shiga ga halin da muka shiga tsoron da nake kenan amma yara yau mage ya waye idan wani ya so ya ziga ka kai banna a wannan zabe da ai to kace mishi gaskiya idan ku ya waye in za a kawo ka kawo danka in za a yi wani ta'adi ne ko wani lalatar da wani guri danka ya zo mu tafi tare in ba haka ba to lalle babu Nigeria.
Shima Sheikh Nurul Ain Ashafa ya kare da cewa
babban abin da zan kira da zan yi ga shugaban matasan mu a wannan kasa yau shine da yawan lokaci matasa muka dubi duk zabubukan da aka yi sukan tashi a matsayin mene a matsayin yan daba yan baranda yan sara suka a fito da baranda ne da gariwa hautiti ana sai sai yayi amma kai an baka kuma gama hawa mulkin ya kashe ka a sassare ka a kakkarya ka ka koma kana wayo kakashin mafiyarka shi ko ya samu abin da yake so ya amfani da kai ya samu mulki in mulkin ma ya fada hannun shi kuma ya tafi ba za ka sake ganin shi ba sai bayan shekara hudu anya wa yake kasa shine ko kai ka duba da kyau ya ku matasa da kuke bada rayukan ku fansa domin wani shi ke gaba da ƴaƴansa suna karatu a Turai kai ga makarantar kana a kulle ba karatun kake ba ku duba halin da yake ciki da iyalansa da komai nashi iya hau ɗansa ya hau matan shi ta hau mulki ya mata hanya ta hau yanzu kai ko kana sai yayi sai yaushe kubanka zai yi yaushe uwarka za ta yi yaushe kai ma da kanka zaka hau mulki wannan ya kamata a ce mutun ya bude ido ya ja kunnen kansa ya fahimci me yake faruwa an mai da shi bawa abin bauta yana ana bautar da shi wasu ko suna karuwa suna yi gaba saboda haka hattara matasa
tuma sauraro gabaki sai a nan shirin zai dakata sai na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da kuma barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana bi salama
yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Lahadi wani gwamnan yanki a gabashin Ukraine ya faɗi cewa wani harin roka da Rasha ta kai akan wani bene mai hawa biyar ya kashe akalla mutane shida. Pavlo Kirilenko, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ta yi sama da mutane 30 sun makale a ƙarƙashin baraguzan gini a garin Chasivyar. A wani sako ta kafar Telegram, Kirilenko ya faɗi cewa ma'aikatan gaggawa sun yi magana da mutane biyu da ke ƙarƙashin baraguzan ginin a cewar AP.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da Tani gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da hada mana shirin, ni Mahmud Lalo nake fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya.